Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC akan mita 25-31-41 da kuma 60. Masu saurare a jamhuriyar Niger za iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani Sarauniya, Fara'a, Nomad FM, Dalol FM da Niya. Da kuma tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yemen. A kasar Ghana za iya kama mu a Alpha Radio dake Kumasi. Za kuma ku iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a kodayaushe a voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu saurare assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Yau Asabar 13 ga watan Afrilu shekarar 2019. Zahra Aminu fa yace tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shiri. Da farko ga kanin labarai.
Shugaban Amurka Donald Trump ya ce yana tunanin yuwar mika bakin haure dake tsare a kasar da biranen da suke ikirarin za su iya ba bakin hauren mafaka. Shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un kuma ya ce zai bai wa Amurka nan da ƙarshen wannan shekara ta dauki kwararren matakai na kawo ƙarshen tattaunawar nukiliya. Jagoran dakarun sojan Sudan da suka hambare shugaban kasar wato Umar al-Bashir kenan a jiya Juma'a ya sauka daga mukamin sahayi na damugajinsa.
Kanin labaran kenan aka saurara. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa dariƙar addinin Krista ta Ekowa ta buƙaci haɗin kai tsakanin gwamnati, jami'an tsaro da ɗaukacin al'umma wajen shawo kan matsalolin tsaro da Najeriya ke fuskanta.
To mun duba mun ce za a ci gaba da addu'a, amma ya kamata gwamnati na taraya da gwamnati na su jiha su ɗauka matakai domin su gan an maganta waɗannan abubuwa mugwaya abubuwa. A Najeriya dai mun gan abubuwa gaskiya suna kan lalacewa tun baga akan maganan tsere kasa da kuma rayuka ba.
Sannan za ku ji cewa sabon rikici ya ɓarke a yankunan Wakari tsakanin al'ummar Jukun da TB a jihar Taraba. Daga bisani Ibrahim Ka'almasi Garba zai gabatar muku da shirinsa na amsoshin tambayoyinku. Amma duk kafin nan sai a gyara zama domin jin yadda duniyar ta wuni.
Assalamu alaikum jama'a, cikin kullu labarai mai karatu Baba Yakubu Makeri. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce yana tunanin yuwar mika bakin haure dake tsare a kasar da birane da suke ikirarin za su iya ba bakin haure mafaka, wato birane da suke adawa da manufofin shugaban kasar akan batun bakin haure. A jiya Juma'a ne Trump ya bada wannan sanarwa sa'o'i kalilan bayan da fadar White House da ma'aikatan tsaron cikin gida ta Homeland Security suka jaddada cewa an yi watsi da wannan shawarar.
So we are looking at the possibility, strongly looking at, to be honest with you.
Wannan nazarin yoro wannan matakin yace da gaske ne akwai wannan batu. Yace gwamnatin jihar California yana son ya kafi mutane da dama da ma ɗan gudun hijira a jihar sa. Da ma wasu birane masu ikirarin yin hakan, watakila za mu mika su ga waɗannan birane su kula da su in dai hakan suke so, saboda dokokin bakin haure yanzu na ƙasar sun ba mu ne hurumi wato mu rike bakin hauren sa'o'i ko kuma tsawon kwanaki 20 kacal. Dan majalisar dattawa na Democrat mai wakiltar San Francisco Scott Wiener ya ce birnin sa ya shirya karbi bakin hauren. Ya ce shugaban kasa dai ba shi da cikakken masaniya game da batun bakin haure. Shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un ya ce zai bai wa Amurka nan da ƙarshen wannan shekara ta ɗauki kwararren matakai na kawo ƙarshen tattaunawar nukiliya ko kuma ta fuskanci mummunar sakamako idan Washington ba ta canza yanda take tunkaran wannan tattaunawar ba. Da yake jawabi a gaban majalisar dokokin kasar da ake mata kallon mara tasiri, Kim ya kuma ce zai tattauna sau daya da shugaban Amurka Donald Trump, amma kuma sai Amurka din ta canza halayenta, inji kafar yada labaran kasar. Trump ya faɗa a wannan mako cewa yana duban yuwuwar shirye wata ganawa da Kim, amma ya hakikance cewa Amurka ba za ta sassauta takunkuminta ba har sai Koriya ta Arewa din ta wargaza makamanta na nukiliya. To a watan Fabrairu ne aka dakatar da tattaunawa tsakanin Kim da Trump a wani taron koli a babban birnin Hanoi kenan ba tare da cimma wata matsaya ba. tun a wancan lokaci ne kuma jami'ai a Koriya ta Arewa suke barazanar janyewa daga wannan tattaunawar kuma su ci gaba da gwaje-gwajen makamansu. Jagoran dakarun sojan Sudan da suka hambare shugaban kasar Umar Hassan al-Bashir a jiya Juma'a ya sauka daga mukaminsa wuni guda bayan da sojojin suka sanar da kwace mulkin kasar. Manjo Janar Awad Muhammad Ibn Auf ya nada magajinsa Janar Abdul Fatah Burhan. Sojojin ba su yi wani karin bayani akan dalilan da ya sa Auf ya sauka daga mukaminsa ba. Ana ci gaba da gudanar da gagarumin zanga-zanga a babban birnin Sudan da wasu wurare da wasu birane a jiya Juma'a, inda masu zanga-zanga suka bayyana rashin amincewarsu ga aniyar sojojin ta gudanar da gwamnati tsawon shekaru biyu. Masu zanga-zangar na wannan lokaci sun yi cincirin dune a gaban helkwatar sojojin a birnin Khartoum, inda wasu ke ihu ce suna faɗin cewa ta faɗi sau ɗaya za ta kuma sake faɗuwa, suna nufin gwamnatin ƙasar. Sabon shugaban sojin da ya ce za su ci gaba da riƙe mulki har zuwa shekaru biyu, inda za su yi aiki su maido da mulkin farar hula a ƙasar. Ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Hukumar kula da yan gudun hijira ta Majalisar Dinkin Duniya ta ce mutane 1,500 sun makale a gidajen yari a yaki da ake yi na Libya. Rayuwar waɗannan mutane na ci gaban da huskantar barazana a koda yaushe. Ya kamata a gaggauta ceto rayuwarsu saboda suna cikin halin mutu kwakwai rai kwakwai, in ji shugaban hukumar yan gudun hijiran Filippo Grandi a cikin wata sanarwa a jiya Juma'a. Hukumar ta ce ana zaton akwai bakin haure da ke cikin mutanen da suka makalin a gidan yarin, inda ake gana musu ukuba. Sama da mutane 900,500 ne suka arce daga gidajensu tun bayan da yakin kasar ya kara ta'azzara a makon da ya gabata, a cewar wata sanarwar hukumar yan gudun hijiran ta Majalisar Dinkin Duniya. Ana ci gaba da gwabza yaki a jiya Juma'a akan titunan babban birnin kasar Libya, Tripoli. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya gargadi mutanen nahiyar kudancin Amurka kada su amince da wani shirin saka jari ko wani taimako daga manyan kasashe da ke gogayya da Amurka wurin tattalin arziki, wato China da Russia. Yana mai cewa Amurka kadai ita ce abokiyar kasuwanci mafi cancanta ga makwabciyarta da suke yanki guda.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu shiga babin rahotannin namu. Dariƙa addinin Kirista ta ECOWA ta buƙaci haɗin kai tsakanin gwamnati, jami'an tsaro da ɗaukacin al'umma wajen shawo kan matsalolin tsaro a Najeriya. Wannan shine karo na 66 wanda shugabannin majami'ar daga faɗin Najeriya da ƙasar Amurka suka tattauna akan batun. Ga wakiliyar muryar Amurka Zainab Babaji daga Jos ɗauke da rahoton.
Dariƙar addinin Kirista ta ECOWA ta buƙaci haɗin kai tsakanin gwamnati, jami'an tsaro da ɗaukacin al'umma wajen shawo kan matsalolin tsaro da Najeriya ke fuskanta. A ƙarshen taron ta karo na 66 wanda ya tattaro kan shugabannin majami'ar da ke faɗin Najeriya da ƙasar Amurka, shugabannin sun tattauna ne kan zakulo hanyoyin inganta mambobi da kuma gina su cikin ruhaniya ta yadda za su kauce wa duk wani lamarin da zai saɓa wa Allah. Shugaban ɗarikar ta ECOWA Reverend Stephen Panye Baba ya ce sun tattauna kan hanyoyin da za a samu maslaha kan fitintunu da zudda jini da ke aukuwa a sassa daban-daban na Najeriya.
To mun zauna mun duba abubuwa iri-iri da suke faruwa a cikin ecclesia kuma a cikin kasanmu Najeriya kuma a kasashen waje duka. A Najeriya dai mun gan abubuwa gaskiya suna kan lalacewa tun baga a kan maganan tsere kasa da kuma rayuka ba. Yanzu akwai sace-sace da yawa, akwai kisa-kisa da yawa, da abubuwa da yawa dai na bugunta da suna faruwa. To mun duba mun ce za a ci gaba da addu'a amma ya kamata gwamnati na taraya da gwamnati na su jiha su dauka matakai domin su gan an maganta waɗannan abubuwa mugwaya abubuwan da suke faruwa muka duba muka tuna kuma da maganan ita Lia Sharibu da waɗanda har yanzu suna hannun Boko Haram mun karfafa ci gaba da addu'o'i
a matsayin dariƙar ekwa ko kuma majami'ar ekwa me kuke don hada hannu da gwamnati domin a samu nasara kan matsalolin tsaro da sauran abubuwan da kai magana akai
yadda an san ekwa tuntuni sun fara aikin asibitoci da makarantu su har ma sun kafa waɗansu sanayoyi kamar na ekwa rural development wanda tana kasuwancin inganta rayuwar mutane jama'a ma duka ba ga Krista Kadeba
wasu da suka halarci taron sun bayyana fatar hukumomi su dukufa wajen tabbatar da tsaro a kasar
sunana Reverend Yuel Solomon daga DCC Kume Gombe State abubuwan suna faruwa wanda yana da gurguntar da abinda mu muke kokon yi a cikin kasa to idan haka yana faruwa sai mu ga tara abun baya tafiya yadda ya kamata dole ne an nemi yadda za a yi a dan ja hankalin shugabanninmu na ƙasa a Najeriya yadda za a samu zaman lafiya idan waɗansu suna yi waɗansu suna rushewa sai ga tara ƙasar ma ba zai tafi ba
sunana Reverend Philip Danjuma Weshi chairman nami na DCC to kukan da muke yi da kuma kiran da muke wa gwamnati kada ta tabbatar rukunan a baya ta yi kokari mu sada tunaninmu akan watsa karfe da karfe domin cewa manufan wani abu to don haka idan gwamnati za ta goyi bayan mu ga kokarin da muna yi bancin addu'o'i da shawarwari muna namu gwamnati mata iyakan kokari daga cewa abin da ke daidai a ga an yi shi a daidai lokaci
a taron an kuma kaddamar da taken ekwa Zainab Babaji muryar Amurka daga Jos a Nigeria
a gaida Zainab Babaji a jihar Taraba arewa maso gabashin Najeriya ne wani sabon rikici ya sake barkewa a yankin Wakari dake kudancin jihar inda aka samu asarar rayuka da kuma kone-konen gidaje Wakilin murya Amurka Ibrahim Abdul Aziz daga Yola na dauke da rahoton.
Shi da wannan sabon rikici na mako zuwa ne fa kasa da mako guda da mun taron sulhu da aka tsakanin al'ummomin na jukun da kuma tibi. Mu sabon rikicin ya barke ne da safe wannan rana ta Asabar inda shugabannin al'umman jukun ke mazargin tibi da kai musu hari a kauyen Cinko. Mr. Benjamin Bako dake cikin shugabannin hadakar kungiyar al'umman jukun a Najeriya ya ce an kona musu gidaje da kuma asarar rayuka ba ma ga wanda aka yi awon gaba da su.
Tunda aka yi wannan taron a ranar 4 ga wannan wata. Ina gan harbe-harben da aka shigo da shi kusa da cikin Wukari ya fi so hudu. A mutanenmu da aka keke shi, aka na wayanda su tamanin su an riga an yi sulhu bare su koma su duba gonarsu ya take ba tare da rike wani adakun wuka a hannunsu ba. Amma aka kama su an yanka. Yanzu aka gawa da aka cinta an kawo cikin gari guda tara mai. Sannan in ka nufa ta hanyar Wukari kusa da hanyar Takum. Akwai wani gungun kibayen da suke nan a wurin. Sun kankama mutanen mu jukunawa su tun tafi da su dajinsu. Sai su buga waya cewa suna so miliyan kaza.
To sai dai kuma. A matsayin da shugabannin al'umman TV suka mai da tabakin Honorable Obioji suka ce ba haka zancen yake ba tare da cewa su ne ma aka so matakala lokacin da aka yi musu hari a kan jutar.
Cikin shawacin ai mutum sun fada-fada sun je suka yi mutum cewa kara yi abin nan. Sai da asuba kawai sai aka kawo hari a Bafe da Border Town mutum ne a Babinu ya tara ba. Gani asuba da aka kashe aka kawo aka shiga asuba aka kashe mutane goma sha aka aika kone-kone aka jiba aka saka kayan mutane aka jiba kayan mutane a wajen.
To wai ku shugabanni ba ku tsawatarwa ganin kan cewa kullum tsakanin jukun da tibi a wannan wurare sai samun tashin hankali ku shugabanni ba ku dauka mataki ne
idan gwamnati ba ta aiki da aka mata
shi ne za a samu irin wannan kuma idan gwamnati tana da interest abin da yake faruwa idan gwamnati ta ciya ko da yake kasar ma haka ta zo yake amma na mu ne ya fi wasu wurare idan shekara 30 ne wuce na abin yana ta yin abu daya kina shekara 1 2 3 sai yi shekara 1 2 3
yanzu yanzu hukumomin tsaro a jihar Taraba ba su gane haske ba domin ko da mutum tube shi kakakin runar yan sannan jihar DSP da bisa sakon kata kwana ya aiko min na cewa an ɗauki mataki yayin da shi ko shugaban karamar hukumar Bukari Mr. Adi Daniel ya bayyana damuwarsa game da tashi-tashi hankulin da ke wakana a yanzu.
Mun shiru mun ce su dawo ga shi ma sun fara suna dawowa shekarun jiya sun zo da yawa jiya sun zo da yawa. To ba mu sai ko me da ba su ma sun zo ko na na ko yau.
Ko wani mataki kuka dauka a karamar hukuma?
Eh to yanzu mun ga muna kiran gwamnati da su sa hannu. Because mu aka kashin mu juklawa kaga ba jukumi da cinni ba mu san damuwa muna ga mu so duka mu abu ɗaya ne bai kamata muna fara da juna mu ba amma ko ne ran su kawo su ba ta su kawo su fi kuma kira ga gwamnati na federal government su duwa abubuwa da wannan mutane suke muna.
Mr. Adi Daniel kenan da ke zama shugaban karamar hukumar Ukarin da ke kudancin jihar Taraba. Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya.
A gaida Ibrahim Abdulaziz. Masu saurare kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu agogon ya ce karfe 11:16 na safe ga shirinmu na gaba.
Masu sauraron mu assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a wannan shirin na amsoshin tambayoyin. Yau za a ji kashi na farko na ansar tambayar su Balangwari kan masarautar Rano da ke Kanan Dabo da kuma ansar tambayar su Garba Sabiola kan kasar da ta fara harba kumbo zuwa samai da falakoki. To bari mu fara da ansar tambaya kan tarihin masarautar Rano. Idan su Balangwari na saurare to ga ansar ku da wakilin mu a Kanan Dabo Mahmud Ibrahim Kwari ya samo daga Dr. Tijjani Muhammad Naniya na sashen tarihi na Jami'ar Ado Bayar ta Kano. Mahmud Ibrahim Kwari gare ka.
Dr. Tijjani Muhammad Naniya daga cikin masu sauraron mu sun aika suna son su ji tarihi da ya shafi masarautar Rano duk da cewa kamar masarautar Kano ta shafe ta ba a ganin ta sosai to amma dai watakila a tarihin ta tana da watakila tarihi irin nata na kashin kanta za mu so ai mana bitar wannan tarihi.
Auzubillahi minashaitanir rajim bismillahirrahmanirrahim. Ita Rano kamar yadda aka nemi sani duk da cewa Kano ta zo ta shafe ta kamar yadda ka faɗa amma tana daga cikin masarautu wanda suke da asali a tarihin tashin kasashen Hausa wato kasashen da ake so a kasashen Hausa bakwai tana daga cikin Hausa bakwai da ake kawo tsofaffin garuruwan da Hausawa suka zauna musamman kuma da yadda masu yin hijira daga bangaren Daura suka zo suka sake karfafa shugabanci a wannan wajen wato ita Rano asalin wato jama'ar su ma dai da suka zo ne daga Daura tare da su Bagauda kuma ita kasar Rano wanda ya kafa ta kani ne ma ga Bagauda ana ganin uwarsa ɗaya ubansa ɗaya shi ana kiransa Zamna Kogi shi ne sunansa akwai Bagauda akwai Zamna Kogi kuma dukkansu ƴaƴayen bawo ne shi kuma bawo shi ne ɗan bayyacinta to a ƴaƴan bawo ɗin Rano shi ne ɗan auta shi yasa ake kiransa autan bawo shi Zamna Kogi shi ne autan bawo amma Rano gari ne wanda ta ɗauki sunan daga baya da farko ma da aka kafa ta ba sunanta Rano ba sunan babban inda ake zaune Zamna Gaba ko Zauna Gaba sunan garin kenan asalin inda suka zauna daga baya ne kuma suka tashi daga nan suka koma bangaren da yanzu suka samu kansu kuma ta samu sunan Rano saboda haka wato Rano kasa ce ta Hausawa gari ne na Hausawa wanda ya fi shekara 1000 da kafuwa sannan da lokacin da aka kafa Kano to kuma lokacin ne aka kafa Rano domin kamar yadda na gaya ma kanin Bagauda shi ne ya kafa ta kuma sunansa Zamna Kogi to lokacin da Kano ta fara bunƙasa duk da suna girmama Rano amma sai suka zo suka kuma shafa Rano a sha'anin mulki suka haɗo da Rano a cikin mulkin Kano daga lokacin sarki Gijima su wato wanda yayi rayuwarsa a karni na 13 halin dari a shekara ta 1136 zuwa 1996 da lokacin Gijima su yi mulkin sa. To saboda haka a wannan lokaci shine suka mallake ran suka fi karfin ran suka shigo da ita cikin mulkin su. To amma duk da haka suna girma ran kuma suna ba ta matsayin ta ba su kai musu wadan sarakuna ba. Duk sarkin da ya rasu to ɗansa shine zai gaje shi. To ran sai ta kaji wannan albarka. To tunda ita ma daga bagauta daga bawo take to ba dan an kama ta bai sa an canja sarkin ta ba. Sai aka bar sarkin ta aka yi kuma ya mutu daga jinin sa dai ake nadawa. Haka wannan abin ya tafi. Har lokacin da aka yi jihadi ba a canja musu wannan tsari ba daga cikin jinin asalin makafin garin ake tafiya da su.
To ka ce shi wanda ya kafa shi gari wannan gari na Rano dan uwan Bagauda ne. To a lokacin kowa kenan ya ja iya wato lardinsa yake mulki kenan misali ba wai shi Bagauda ne ya wakilta shi kamar yadda muke gani ba misali sarki ya nada hakimi zuwa wata kasa ko wani lardi ba.
Ba wakilta shi ne ba. Ka san wato yanayin yanda wannan abin da ake kira ƙaura ta taso daga daura zuwa bangaren kasashen Hausa. Da farko akwai wannan ƙaurar wata jama'a suka yi ta yi sun zo sun kafa garuruwa daga daura. Irin garuruwan nan su gano da sauransu duk akwai wanda suka yi ƙaura daga daura suka zo suka kafa. Amma abin da ya sa aka fi karfafa ta su Bagauda domin wannan ƙaura ce ta kunshi mutane ne da yawa.
Na'am,
akwai jama'a. Mutane da yawa jama'a sun ɗaruruwa ne. Waɗancan dan mutane 10 ko 20 ko 30 ko 50 sun yi ƙaura akwai su da yawa sun yi kafin su Bagauda. Amma lokacin su Bagauda wata matsala ce ta taso a can yanki na daura wanda ya taso da ta yayyuwa yunwa ce, ta yayyuwa rashin ruwa ne ko ita wani bala'i ne. To sai jama'u da yawa suka taso. To shine suka zo har suka zo suka rinjaye mutanen da suke wajen suka kama mulkin su.
Na'am.
To wannan abin ne ya faru. To ayarin da suke towa shi wanda ake kira Autan Bawo wato Rano shi zauna kogi shi ma daga shi ma ya tudu nasa jama'a. An ce ga yayansa wanda sai uba ɗaya uba ɗaya to to shi kuma da yato ina zuwa shi kuma sai ya tafi wani yanki ya je ya kafa.
Bai zo ya zauna a Kano ba wurin yayansa ba.
Haka.
To sai kuma ansar tambayar su Garba Sabiola kan kasar da ta fara harba kumbo zuwa sammai da falakokin duniyoyi idan masu tambayar na saurare ga abin da ya saukara. Tarayyar Soviet ce ta fara harba kumbo na farko mai dauke da tauraron dan adam mai suna Sputnik zuwa sararin Subhana ranar 4 ga watan Oktoba shekara ta 1957. A ranar 3 ga watan Nuwamban shekarar ta 1957 kuma tarayyar ta Soviet ta kaddamar da kumbo mai dauke da tauraron dan adam mai suna Sputnik 2 dauke da wani kare mai suna Laika wanda ya mutu. Ita kuma Amurka sai ta kaddamar da kumbanta na farko mai suna Explorer 1 a ranar 31 ga watan Janairun shekara ta 1958. A ranar 19 ga watan Agusta na shekara ta 1960, tarayyar Soviet ta kaddamar da kumbanta mai suna Sputnik 5 mai dauke da wasu karnuka biyu masu suna Strelka da Belka a karan farko sun rayu. A ranar 12 ga watan Afrilun shekara ta 1961, wani dan sama jannatin kasar Rasha mai suna Yuri Gagarin ya zama mutum na farko da ya gitta ya kuma bi falaki a can sararin Subhana. A ranar 5 ga watan Mayun shekara ta 1961 kuma, Alan Shepard ya zama ba'amurke na farko da ya kusanci falaki a sararin sama. A ranar 20 ga watan Fabrairun shekara ta 1962, John Glenn ya zama ba'amurke na farko da ya shiga falaki a sararin Subhana. Ita kuma Valentina Nikolayeva Tereshkova ta kasar Rasha ita ce mace ta farko da ta doshi falaki a sararin sama. Ranar 18 ga watan Maris na shekara ta 1965, sai wani dan sama jannatin Rasha mai suna Alexei Leonov ya zama mutum na farko da ya fice daga cikin kumbansa ya yi tafiya da kafa cikin sararin Subhana saboda komai ya isa wajen baya nauyi ko misalin zaratin don haka baya faduwa. Bayan dan Rasha din sai kuma wani mutum mai suna Ed White ya zama ba'amurki na farko da shi ma ya fice daga cikin kumbin sa ya tafiya da kafa a zangon falaki. A ranar 3 ga watan Fabrairu shekara ta 1966 wani kumbin Rasha mai suna Luna 9 ya zama kumbo na farko da ya sauka duniyar wata. Bayan kumbin Rasha sai kuma na Amurka shi ma ya sauka duniyar ta wata a ranar 2 ga watan Yunin shekarar 1966. Ranar 15 ga watan Satumban shekara ta 1968 kuma sai kumbin tarayyar Soviet mai suna Zone 5 ya zama kumbo na farko da ya kammala zagaye falakin duniyar wata ya kuma dawo nan duniyar mu. Sai Amurka ta ce haka ko? Dan haka ranar 21 ga watan Disamba shekara ta 1968 sai ta kaddamar da kumbin ta mai suna Apollo wanda daga bisani ya zama kumbin farko da ya zagaye falakin duniyar wata da bil adama ciki. A ranar 20 ga watan Yuli sai wani ba'amurke mai suna Neil Armstrong da abokin tafiyarsa mai suna Buzz Aldrin shi ma ba'amurken suka zama mutane na farko da suka sauka duniyar wata. Tun sannan an ci gaba da rige-rige da kuma gasar nuna bajinta da fasahar zuwa falakin sammai tsakanin Amurka da Rasha har zuwa shekara ta 2003 lokacin da kasar China ta zama kasa ta uku da ta tura mutum zuwa sammai lokacin da ta tura Yang Liwei ta kumbanta mai suna Shenzhou 5. To sai a kasance da mu makon gobe don jin kashi na biyu na ansar tambaya kan tarihin masarautar Rano da kuma ansar wasu tambayoyin. Yanzu a madadin Dr. Tijani Muhammad Naniya na Jami'ar Ado Bayero ta Kano da kuma wakilin mu a Kanon Mahmud Ibrahim Kwari da injiniyan mu da wanda ya hada mana sautin, ni Ibrahim Kalamasi Garba ke cewa sai makon gobe.
Yanzu kuma sai kaɗan daga cikin saƙonnin da kuke aiko mana ta hanyar email. Wasiƙar mu ta farko a yau ta fito daga Baffa Haruna Bajuga, garkuwan ƙungiyar muryar talaka, inda ya ce al'ummar Sudan Allah ya sa zanga-zangar taku dai ta haifar muku da ɗa mai ido, domin a baya wasu ƙasashen an yi boran amma ana nadamar yi. Sai daga Aliyu Usman Taka Lafiya, inda ya ce to ministan kuɗin Najeriya Zainab Ahmad, ki sani dukkanin wani yunkurin ƙarawa man fetur kuɗi ko janye tallafin man fetur ba zai taba karbuwa ba a wurin talakan Najeriya. Kada ministan kuɗi ta manta da irin halin kuncin rayuwa da talakan Najeriya yake ciki. Na rana zafi in waƙuna. Ƙarshe nake cewa mahukuntan tarayyar Najeriya da su guji kai talakawan Najeriya ga bango. Saƙon mu na ƙarshe ya fito daga Comrade Mansur Baba Wuro na Fada, inda yace salam VOA Hausa, muna taya sojojin ƙasar mu Najeriya addu'ar Allah ya ba su nasarar murkushe barayin shanu da kuma masu garkuwa da mutane. Kafin mu kammala shirin namu ga labarai amma a takaice.
Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya gargadi mutanen nahiyar kudancin Amurka kada su amince da wani shirin saka jari ko wani taimako daga manyan kasashe da ke gogayya da Amurka wurin tattalin arziki, wato China da Russia. Yana mai cewa Amurka kadai ce abokiyar kasuwanci mafi cancanta ga makwabciyarta da suke yanki guda, da yake jawabi a Santiago na kasar Chile. Pompeo ya ce Amurka tana ganin lokaci yayi da kasashen nahiyar kudancin Amurka za su samu damar karfafa demokradiyya da ci gaba da kuma zaman lafiya a wannan yanki na duniya. Yace dama, wato da dama ce gare ku ko ku kama ko kuma ku yi rashin ta.
Masu saurare, a nan za mu dasa aya sai kuma anjima idan Allah ya kai mu za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri da ya taya ni gabatar da shirin, sai Solomon Abbo da ya hada shirin ya kuma ba da umarni da injiniyan mu na yau Voitech Zanga-Zanga, ni Zahra Aminu Fage ke cewa ku huta lafiya.
kuma